Masu sauraro barkanmu da warhaka sannunmu da saki saduwa a shirin zamantakewa shiri da ke tattaro masu ruwa da tsaki don tattaunawa kan batutuwan da za su inganta zamantakewar mu ta hanyoyi daban-daban domin samun zaman lafiya da ci gaban kasa ni Zainab Babaji ce ke gabatar da shirin zamantakewa A yau shirin zamantakewa zai tattauna ne kan dalilan da suka haddasa tsadar rayuwa ba ma a Najeriya kadai ba har da wasu kasashen duniya.
Akalla a kowane gida a Najeriya in an cire abinci daga kowane gida akalla kusan kowane abu da muka mallaka a gidajen an kirkiro su daga kasan waje. To a cikin kudi da mafi rinjaye a duk duniya dola ce ta fi rinjaye.
A ce yadda aka saba ba wa ƴan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da mu siyo kaya daga waje a ba mu wannan daloli a farashin da ya dace ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba in dai za mu sani shi cikin wannan tankanin farashi to in Allah ya so ya yarda ko za mu sa kaya zai sauka wallahi
a cikin ƴan watannin nan ƴan Najeriya sun tsinci kansu a matsanancin yanayi na tattalin arziki masana sun bayyana lamarin da yadda mahukunta a Najeriya suka sanya matakai kan abin da suka kira na farfado da tattalin arzikin Dala wacce kudi ne na kasar waje ta kasance da tasiri matuƙa kan harkokin cinikayya a cikin Najeriya wanda ya shafi duk wata harka kama daga ayyukan gona kiwon lafiya sufuri da sauransu Mr. Philemon Ayuba masanin tattalin arziki ne dake bibiyan lamuran da suka jibanci shiga da fitar kudi yace a Najeriya mafi yawan kayayyakin da al'umma ke amfani da su a gidajensu daga kasashen waje ake samo su in banda wasu kayan abinci
Idan a cikin abun da muke amfani da shi a gidajen kusan duka daga kasan waje ne wato duk wani aikin da muke yi muna kai ne mu je mu siyo abin da aka sarrafa daga kasan waje to wannan sayayyen ne yasa wanda suna neman dola sun fi wanda suna kawo dola a Najeriya
ko me ya janyo hakan
hanya guda daya shine Najeriya tana samun kudade a dola wato mai da ake sarrafa a Najeriya ana kai shi a danye a kasan waje a sayar da shi a samu dola to gwamnati kadai take da wannan hanya to wannan kudaden da ake samu a wajen mai din ba ya iya biyan bukata abinda muke siyowa a Najeriya da kasan waje so a dalilin hakan ne masu neman dola sun fi masu kawo dola da yake da na biyu kuma wato kusan duk yan siyasan sun shiga yin ajiya a dola ba wanda yake ajiya a naira so ya zamana sai ka samu mutum yana sayan dola ya aje ba wani harkan dola yake da shi ba amma sai ya aje saboda haka komai sai hau to mutum da ya je siyo abu a dola ai dole in ya zo in zai sa kudin shi a naira dole ya yi lissafin kudin dola da ya kashe saboda haka farashin abubuwa suna hawa farashin dola na hawa ya kai ma wani lokacin da kamfanoni da suke sarrafa a Najeriya da yawa daga cikinsu suna rufe kamfanoni ɗaya daga cikinsu wato wannan kamfani GSK mai sarrafa magani akwai kuma da wani kamfani mai sarrafa abin taimakawa mata wato Procter & Gamble suma sun yi niyya za su bar Najeriya domin ba su iya samun cikakken dola wanda za su zo su sarrafa abubuwa a Najeriya mutane su saya a rabusa har su samu riba saboda haka yawancinsu suna rufe factoriesu daga wanda su rufe su koma Ghana sai wanda su rufe su koma kasan waje gaba ɗaya da sauransu.
A shekarun baya masu zuba jari a Najeriya suna shigowa ne da kudadensu na kasar waje su canza zuwa naira don yin kasuwanci a Najeriya. Mr. Philemon Ayuba ya ce yanzu lamarin ya canza.
Wato duk wani bature ko wani mutum kasan wajen da ya kada shi ya shigo Najeriya ya shigo cin kasuwa ne ba ya shigo zuba jari ba ne. Don in ya shigo zuba jari ne ana iya ce to nan da shekara biyar shekara goma shekara sha biyar kama a ce ya fito da kudinsa to duk wani mutum kasan wajen da ya kaga ya shigo Najeriya a yanzu da kudi to ya shiga cin kasuwa ne
kamar kamfanonin ma'adinai da muke ga suke tururuwa zuwa Najeriya nan kusan za a ce cin kasuwa suka zo
to abin da ke faruwa wanda suke hakan ma'adinan nan ba gwamnati ba ne masu zaman kansu ne suna dan sai a shigo da jirage a dile su a tafi da su to gwamnati ba ta iya ma tsaron su balanta ma ce wai a kama su. So su suke wannan kudaden na shiga aljihun masu hakanta kuma haraji ma ba su biya. So inda damuwar yake kenan, inda a ce Najeriya ne wanda a ce kasar mu tana da tsaro, mutane ba su iya shiga su fita kan da suka ga dama. So kudaden shigan Najeriya daga fadine ya ma fi na mai.
‘Yan kasuwa da ke mu’amala da kuɗaɗe na ƙasashen waje da na Najeriya sun sami ƙalubale ne saboda ƙarancin dalar a hannunsu, saboda tsauraran ƙa’idodi da babban bankin ƙasar ta gindaya. Sakataren ƙungiyar ‘yan kasuwa na Arewacin Najeriya Alhaji Bashiru Uba Hassan ya ce hauhawar da dala ke yi su kansu sun rasa dalili.
Gaskiya har yanzu wallahi mun gagara gane abin da ke janyo hauhawar dalar nan. Domin kin ga kamar yadda aka yi hira da shi shugaban ‘yan canji yana faɗa yakan ce a baya akwai wato kaso da gwamnatin tarayya ko kuma in ce bankin tarayya CBN kenan yakan ba su wannan daloli, wanda fitowar waɗannan daloli daga cikin Central Bank zuwa hannunsu yakan rage raɗaɗin waɗannan abubuwa. To amma yanzu gaskiya ba a samun haka. Yanzu ya kasance cewar duk wannan abu ya ta'allaka ne kawai a bankin tarayya wato CBN. Saboda haka kin ga lura da hakan nan ya zama cewa duk abu da za a yi an takura shi guri ɗaya ne cak, baya motsi ko ina. Kasancewar hakan nan ya sa duk abin da za ka yi transaction ɗinka ko kuma wani harka da za ka yi na kasuwanci dole sai dai ka yi shi tare da banki. Mu ‘yan kasuwa babu wani tallafi ko kaɗan da muke samu na wannan dala da ya take shigowa hannunmu. Kin ga dole ya zama cewa sai inda gwamnati ta ajiye wannan al’amari.
Abin da ke mutane yake ɗaure musu kai yanzu shine yanda abubuwa ke hauhawa wanda kowa ya riga ya sani, amma da safe zaka ji an ce abu kaza naira kaza ne, da bayan minti 20 ko awa 2 zaka ji an ce abun ya canza kuma ba wani sabon kaya aka kawo ba. Me yasa abun yake kasancewa haka?
To wannan dai magana guda ɗaya ta haka take, domin duk yanda dai abun yake akwai shine sukan ce mana wai dalar nan ta tashi. Yanzu nan zaka ji an ce an sai dalar nan naira 100,000 da 100,000, misali zan miki wace 100,200, amma ɗan ƙanƙanin lokaci sai ka ji mutum ya ce maka ya tafi kasuwa ya je ya siyo ta tunda ba a hannun gwamnati za ka siya ba. Kamar yadda na faɗa miki a da mu ‘yan kasuwa a gwamnati tana ba mu irin waɗannan, amma yanzu wallahi babu. Saboda haka muna zuwa mu siye ta hannun ‘yan kasuwa ne. Saboda haka kuma shi wanda zai je ya siyo dalar nan zai je misali yanzu ya siyo ta yau 100,500, wallahi kana motsawa kana samun awa ɗaya in ka je kasuwa sai ka gance maka ta zama 100,550 ko 100,600. Shi wannan ƙarin da ya samu dole ya zama cewa shi ma ya ƙara maka akan wannan kuɗi da ya siya wannan dala.
To idan muka koma kan kayan masarufi wanda ku kuke safara ko kuke jijjiye waɗannan kayan masarufi, me yasa ake samun hauhawan kayayyakin masarufi?
Kin ga wato dogaro da irin waɗannan canje-canje da ake samu, duk mutumin da ya ɗauki kuɗin sa ya je siyo wannan kaya misali, mu karan kanmu wallahi akan musamman kayan masarufi abin yana ɗaure mana kai sosai. Duk da dai an ce wai kamfanonuwa suna samun tallafi daga wajen gwamnati, amma kamfanonuwan nan idan muka tambaye su ce ba wani tallafi da suke samu daga wajen gwamnati. Saboda haka su kullun kayan raw material din su ko kuma ce abin da suke amfani da shi wajen siyo waɗannan kayayyaki kullun wannan dala ita ma ta shafe, sai ka ji an ce duk mutumin da ya siyo kaza zai ce maka ai wannan abu nan daga waje ake siyo shi. Saboda haka wannan dalili ya sa dole wannan kaya ya zama tucewa ya samu ƙarin farashi.
To yanzu yaya za a samu sauƙin wannan rayuwa? Wace shawara kake da ita wa gwamnati musamman tunda kusan za a ce wuƙa da nama ita ce ta yadda talakan Najeriya zai samu sauƙin rayuwa?
Na farko shawara da za mu ba gwamnati shine ta dawo da wancan tallafi da take ba ‘yan kasuwa wannan dala. In dai har za a dawo da wannan daloli, misali a ce yau a ce yadda aka saba ba wa ‘yan kasuwa waɗannan daloli duk lokacin da za mu siyo kaya daga waje a ba mu wannan daloli a farashin da ya dace, ba wai farashi na gwamnati irin mai tsada wanda yake muke siya a waje ba. In dai za mu same shi cikin wannan kankanin farashi, to in Allah ya so ya yarda ko za mu kaya zai sauka wallahi. Na farko. Sannan na biyun su magana ta gaskiya tun sa jerin layi, kullum maganan nan da ake na maganan tallafin nan da aka cire wallahi yana daga cikin abin da ya haifar wa da ƙasar nan mummunan matsaloli gaskiya, wanda yake mu a babban fatan mu shine ko yaya ne gwamnatin da zaka danyi ribashin wani ba a cikin wannan tallafin nan. Gaskiya bisa gaskiya wallahi. Inda gwamnati za ta duba ta ga ta ɗan yi ribashin wani abu akan wannan tallafin man nan, in Allah ya yarda gaskiya mun tabbatar da cewa za a samu sauƙin rayuwa.
Kowane hali ‘yan Najeriya ke ciki da tsadar rayuwa? Mr. Mark Amani ya ce talakawa a ƙasar sun shiga matsatsi.
Ya fa masara fa cewa ke ma abincin jakura ne da dawakai. amma yau mazara gaskiyar magana bamu sai kalin da muka samu kan mu ko musamman abinda zamu yi balle ko magana uwa uba shinkafa yanzu shinkafa fa a takeice irin na gwamnati nan kusan 3000 a wurin suraren
tiyaki
wanda da ma tiya kwarai da gaske dan kai in kika samu minti 30 ma zaki yi kirga shinkafa mudu guda cikin bawa da kuma akan 3000 masara ko ba ta tabuwa yanzu saboda haka abinda zamu yi kira shi shugaban kasa wadanda suke sauraro suke kai ma rahotanni irin wahalar da mutane ke sha kai a takeice kai asibitoci ma ba sa ganin gawaki a yanzu irin yadda yunwa take ganin gawaki dan gaskiya mutane mutuwa suke kawai dama saboda yunwa dan Allah shin shugaban kasa da masu bashi shawarwari da gwamnati suna ma a kallon abin da ke faruwa kasan nan kokuwa domin halin da muke ciki to ya gutsi misali mutane suna cikin bala'i na gaskan gaske domin waɗanda suke cin abinci so biyu a yanzu a Najeriya wallahi basu fi a ke riga su ba.
Matsatsin da talakawan suka shiga shine ya sanya kungiyar kwadago a Najeriya shiga zanga-zangar lumana tun daga jiya Talata zuwa yau Laraba don bayyana halin da al'umma ke ciki na tsadar abinci da sauran kayayyakin masarufi. Yanzu kuma ga shawarwari.
Sunana Alhaji Bilyamin Isa Jibrin na zama a lafiyan bare-bare a ƙarƙashin jihar Nasarawa. Wannan hali da Najeriya ta samu kanta a ciki na farko tukuna za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kuma dole ne mu 'yan Najeriya mu nemi mafita. Yau kasar da kai asali a wurin noma da ciyar da kasanta wanda mafi yawancin kayayyaki na arziki da ake aka gada a Najeriya yau da noma aka yi su amma yau dan Najeriya yana neman abin da zai ci a rasa. Wato babban matsalar mu a Najeriya inda ana so a kawo mafita hajiya ya dace dole gwamnati su tsaya da gaske su kula da kamfanoni da suke yin production a Najeriya. Na farko kamar shinkafa ba da kamfanoni sama da kusan 50 a kasar nan wanda kashi 70 a cikin su sun daina noma sai dai samu iyayen mu a ƙauye su ba su iri su je su yi noma su sayi irin daga tsaban daga wajen su kin ga wannan abun ya gurgunta kaya a kasuwa ba za talaka ba zai noma ya kai kasuwa dan uwan shi siya ba sai dai a yi a kaiwa kamfani su sa to kin ga babu a kasuwa dole sai abin da kamfani suka yi decide ne za su sa. Kuma tuttuni mai girma shugaban da ta yi maganar economic council dole a samu economic council su tsayar da su supply da su rike farashin kaya wadda inda ya kama a kara to sai wannan kwamiti din sun yadda yanzu shiga kamfanoni sun fi su yi noma kai kayi noma sun karba a wurinka to ya za ka samu da sauki.
To kamar a jihar ku ta Nasarawa akwai kamfani da take noma shinkafa ba a samu sauki a wurin
kamar a jihar Nasarawa olan ba ta taimake mu ba saboda kuna da hecta da ya kai kusan 160 kuma filin noma ne amma ta bar noman tana shiga ƙauyuka kamar su Azara kamar su Awai kamar Doma din kamar Nasarawa kamar bangaren Plateau da sauransu za su raba iri in sun raba iri sai su ce to za ku ba mu buhu za ku wannan irin zai fitar muku da buhu 100 buhu 50 namu buhu 50 kuma naku amma naku din ma mu za mu siya kin ga yanzu da duk gudun mu a garin nan in aka rasa abinci Allah ya za a ji Azara za ka samu shinkafa 700-600 to yanzu Azara in sai shinkafa a lafiyar 1500 a zarafi a siya 1700 saboda sun yi noma amma ba su iya ci ba sun sarwa kamfani mu yi kokari mu ga cewa mun samu gwamnati mun gaya musu cewa olam ta dinga yin noman ta kamar yadda ta saba bayan wannan wahalar na tare da mu yan uwan mu da suke da dama a kasuwa sun cire imani a zuciyarsu saboda ni ne na sayi kaya jiya 10,000 yau aboki na jiya siya 15,000 sai ya sa na shi naira 30 kaga yanzu na saya jiya din nan nawa naira 25 zai ina sayarwa sai ce tunda wannan ya saya 30 ya sayarwa 30 ne ma 30 zan saya kin ga inda ana samun damuwa ke shine hawan ya zama kamar competition kowa na sayar da kayan a inda zai shiga dama kuma wannan ba daidai bane yawa amma abin da yasa gaskiya magana shine ya kamata gwamnati su fito su inganta harkoki da ya dace a yi maganar cewa wai a ɗauka gwamnati ta cire kuɗi ta sayo shinkafa tana raba wa mutane kyauta ba shi bane a rage farashi kowa ya siya da kuɗi kin san da akwai abin da ake kira shi national supply a kawo shinkafa a tara a national supply kai idan ka da 1,000 ka je national supply ka bada shi a baka mudu daya dan kasuwan da bai rige ban ya ci gaba da hawar da nashi zai rige mishi ai yawa to wannan shine in an yaka za a ce mace dan Najeriya sai ma'aikaci ya samu albashi daidai kafin economy na kasan zai zama stable amma idan ma'aikaci na karɓar naira 30,000 a kwana 30 yana biyan bill din wuta 40,000 ko 50,000 ko 30,000 a kwana 30 kin ga albashin shi ma ba zai kai shi ko ina ba.
Masu sauraro a nan shirin zamantakewa na wannan mako ya kawo ƙarshe sai wata Laraba in Allah ya kai mu zan dawo muku da wani sabon shiri. Yanzu a madadin waɗanda kuka saurara da duk waɗanda suka taimaka wajen kawo muku shirin, ni da na gabatar Zainab Babaji nake cewa mu huta lafiya.
Dan Allah ku zo mu zo hanyar gyara da tana.